sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25, 31, 41, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalal FM, Niya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 Zango FM a birnin Yamai. Za iya kama mu a Alpha Radio dake Kumasi a kasar Ghana. Za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma fashionhausa.com. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan dare yau asabar 7 ga watan Satumba shekarar 2019 Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC muke sake dawowa a shirinmu na karfe 9:30 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kwararru a Nigeria masu fashin baki a al'ummar siyasa na nahiyar Afirka na nazari akan rayuwar Robert Mugabe da kuma abin da suke hanga wa kasar ta Zimbabwe.
Saboda shi mutum ne wanda ya fahimci cewa mutanen kasar Ingila waɗanda ke zaune a kasar Zimbabwe ba a baiwa mutanen kasar sarari su samu su mori amfanin kasar su ba, sai su turawan Ingila ne suke ta morar waɗannan amfani.
Bayan nan kuma Ibrahim Almasi Garba zai gabatar da shirin jawabai daga dattawa, sannan muna tafe da labaran wasanni, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An yi musayar fursunonin da aka dade ana jira tsakanin Russia da Ukraine, abin da yasa jama'a ke fatan wannan wani kokari ne na kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru 5 ana yi a Ukraine tsakanin dakaran kasar da ƴan awaran da ke samun goyen bayan Russia. Da safiyar yau Asabar an ga motocin bus guda 2 suna barin gidan yaren Lefortovo dake Moscow, yayin da kuma aka ga wani jirgin saman gwamnatin Ukraine ya sauka a tashar jiragen saman Vnukovo a babban birnin Russia yau Asabar da safi. Haka zalika an sami bayanin irin wannan kai da koman a birnin Kyiv, yayin da duka bangarorin biyu suka shirya kwashe ƴan kasashen su 35 zuwa gida ta jirgin sama. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya hadu da iyalan fursunonin ƴan Ukraine wato na Ukraine da aka sako don tarar su a tashar jiragen saman Kyiv a cikin wani yanayi na murna da farin ciki. Cibiyar sa ido akan muguwar guguwa ta Amerika ta ce mahaukaciyar guguwar Dorian ta dan lafa, amma ana sa ran za ta bi ta yankunan Nova Scotia da Newfoundland a kasar Canada tafi da iska mai karfin gaske a yau Asabar. Iskar guguwar Dorian na gudun kilomita 140 a cikin awa daya. Kafin ta isa Canada, guguwar ta Dorian za ta bi ta yankin kudu maso gabashin jihar Massachusetts kafin ta bi ta jihar Maine a yau Asabar da rana. Guguwar ta dira a yankin tsibirin Cape Hatteras a jihar North Carolina da safiyar jiya Juma'a, bayan da karfin ta ya ragu zuwa mataki na 1. Gwamnan jihar North Carolina, Roy Cooper, ya ce akwai damuwa sosai game da ɗaruruwan mutanen da suka makale a tsibirin Ocracoke a yankin. Steve Harris, wanda yake zama a tsibirin kusan shekaru 19 yanzu, ya ce kafin ka ce wani abu cikin ƴan mintoci sai ga ruwa ya cika ko ina. Kwamitin Shari'a a Majalisar Wakilan Amurka na shirin kaddamar da bincike a hukumance akan tsige shugaba Donald Trump ta hanyar kada kura'a akan kudirin da zai bayyana ka'idodin binciken. Kamfanin jaridar Politico ne ya fara bayyana labarin abin da ke faruwa, yana mai cewa ya samu bayanai ne daga mutane da yawa da aka sanar da su game da tattaunawar. Ana sa ran kwamitin zai kada kura'a akan kudirin a mako mai zuwa. Ana kuma sa ran fidda rubutaccen kudirin ranar Litinin da safe idan Allah ya kai mu, a cewar kamfanin Net Politico. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Asabar jami'an Afghanistan suka sanar da cewa jami'an tsaro sun sake kwato wata muhimmiyar gunduma a arewa maso gabashin kasar daga hannun ƴan kungiyar Taliban bayan shekaru biyar a yayin da ake ci gaba da gwabza kazaman fada a wasu larinan Afghanistan. Kungiyar Taliban ta kara zafafa hare-harenta duk da cewa wakilan kungiyar sun saki hawa kan teburin shawarwari da Amurka a Qatar don kawo ƙarshen yakin na Afghanistan wanda aka kwashe shekaru 18 ana yi. Wannan shine yaki mafi tsawo da Amurka ta shiga a wata ƙasar. Ma'aikatar tsaron Afghanistan ta ce fadin da aka yi don kwato garan wato don kwato garan Wardaj a lardin Badakhshan yayi sanadiyar mutuwar kusan ƴan kungiyar Taliban 100 ciki har da manyan kwamandojin su. Ma'aikatar ta yi ikirarin cewa jami'an tsaron Afghanistan ne suka kai hare-haren ba tare da yin hasarar rai ko daya ba. Lardin Badakhshan dai ya hada iyaka da kasashe makwabtan Afghanistan guda uku ciki har da China da Pakistan da kuma Tajikistan. Hukumar lafiya ta duniya da ake kira WHO a takaice ta cimma wata yarjejeniya da kamfanin sada zumuncin Facebook akan ya rinka tura miliyoyin ma'abutansa zuwa shafukan yanar gizon hukumar inda za su samu sahihin bayani akan rigakafin cututtuka. Hukumar ta lafiya ta ce rashin cikakken bayani akan rigakafi kusan illar shi daya da cutar da ya kamata rigakafin ya magance. Mai magana da yawun hukumar ta WHO Fadila Shaib ta fadawa muryar Amurka cewa rashin samun kyakkyawar fahimta babban kalubale ne ga harkokin lafiya na duniya da tayu ya kawo koma baya ga ci gaban da aka samu shekaru da dama da suka gabata akan magance cututtukan da za a iya kiyayewa.
Consider for example when WHO is doing a campaign
Fadila ta ce kamar misali lokacin da hukumar WHO ta kaddamar da shirin allurar rigakafin cutar shan inna a Pakistan ko cutar shawara a Afirka za ka ga rashin fahimta sosai akan munin rigakafin. Kuma mun san cewa rigakafi na aiki idan babu rigakafi mutane za su dinga mutuwa. Hukumar ta WHO ta yi kiyasin cewa mutane sama da miliyan 3 ke mutuwa duk shekara sakamakon cututtukan da rigakafi zai iya karewa. A gefe daya kuma hukumar ta yi kiyasin cewa rigakafin cututtukan kyanda da ciwon hanta da kwalara da sauransu suna cetar mutane akalla miliyan 2 a duk shekara. Fadila Shaib ta kuma ce hukumar ta WHO ta koma ga kamfanonin Facebook da Instagram da Pinterest da wasu manyan shafukan yanar gizo don hana yada jita-jita da bayanan da ba na gaske ba da ke bullowa daga kafafen sada zumuncin akan rigakafi.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A daidai lokacin da al'ummar kasar Zimbabwe ke zaman makoki na rasuwar tsohon shugaban kasar kuma shugaba wanda ya fi dadewa a karagar mulki wato Dr. Robert Mugabe. Kwararrun Najeriya masu fashin baki a al'ummar siyasa a nahiyar Afirka na nazari akan rayuwar Robert Mugabe kamar yadda wakiliyar sashin Hausa Madina Dauna ta hado mana ra'ayoyinsu.
Sunana Malam Aminu Jumari. A gaskiya zan iya bayyana Robert Mugabe a matsayin shugaba a cikin shugabanni na nahiyar Afirka. Dan duk inda aka yi magana akan kwato yancin bakin mutum ba a kammala duk wani rubutu. Duk wani nazari sai an kawo sunan shi a ciki. Domin na farko dai shi Mugabe duk wani karatu da yayi na zamani karatun boko tun daga lokacin da aka haife shi a garin su Kutama yayi karatu ne a Ingila. A Ingila yayi digirin sa, yayi wani digirin, ya sake wani digirin, yazo kuma yayi karatun tukansa gaba daya a nan a cikin kasarsa ta Zimbabwe da kuma South Africa. To duk wani fadi tashi wanda dan Afirka ya sani irin wanda su marigayen san Mandela suka yi shi ma yana cikin irin wannan fadi tashin da aka yi ta yi na kwato wa al'ummar sa yancin su. Saboda shi mutum ne wanda ya fahimci cewa
mutanen kasar Ingila waɗanda ke zaune a kasar Zimbabwe ba a baiwa mutanen kasar sarari su samu su mori amfanin kasar su ba sai su turawan Ingila ne suke ta morar waɗannan amfani ko kuma dukiya da Ubangiji ya ba su ya tashi tsaye ya kalli turawan nan ya ce musu to ya fa isa to a lokacin da ke prime minister yayi wannan yaki ya kuma zo ya zama shugaban kasa a shekara ta 1987 har ya zuwa lokacin da aka jinginar da shi don ba za a ce an sauke shi ba an jinginar da shi a matsayina na mai nazari na harkar shanin siyasa zan iya cewa in da so samu ne shugaban kasa Murigayi Mugabe da tun kusan shekaru 15 da suka wuce wato a lokacin yana da shekaru kusan 70 da wani abu kenan da a wannan lokaci ya kamata a ci ya hakura da mulkin nan ma ya soka tunda ya yi gwagwarmaya da turawa ya kwato mutanen kasar su ƴancin su ya kuma yi kokari ya karfafa musu gwiwa sun samu arziki sun samu gashin kansu to amma kuma aka ci gaba da tafiya har zuwa lokacin da al'ummar kasar ma suka gaji da shi maimakon shi ya gaji da mulkin to wannan dai shine Mugabe mai ilimi a cikin masu ilimi ɗaya daga cikin shugabannin kasashen da suke da ilimi kenan dan idan kika duba Mugabe yana ɗaya daga cikin shugabannin kasashe da suka karantu kuma shine in kika ji ya faɗi magana yakan faɗi ta ne ta daidai da abinda yake wanzuwa a cikin al'ummomi ko a tsakanin jama'a ta nahiyar Afirka musamman ma baƙaƙen mutum da suke cikin nahiyar Afirka
sai ra'ayin mai fashin baki a al'amuran yau da kullun Muhammad Ishaq Usman
bayani dangane da Robert Mugabe ra'ayina wato za a iya kiran Mugabe wato gwarzon namiji a tarihin sabuwar Afirka domin abin nan ne da Hausawa suke kira wai yabon gwani ya zama dole Robert Mugabe ya fahimci cewa makamin da za a rike a wannan zamani shine ilimi saboda haka ba tare da bata lokaci ba Robert Mugabe ya dinga hauhawa a martaba ta ilimi sai da ya zama cikakken mai ilimi kafin ya kururuwar enta Zimbabwe shi sa kika ga ko a wajejin shekarun 1960 lokacin da aka damke shi aka sa shi a kurkuku aikin ga daga cikin kurkukun ne jam'iyyarsa ta zanu a wancan lokaci ta nada shi a matsayin shugaban jam'iyya ko fakin san tsari ne irin na prime minister to shi sa ko da aka zo batun zabe da aka zabi jam'iyyarsa tunda shugaban jam'iyya shine shugaba ya zama prime minister Zimbabwe ta farko to sannan kuma kin san Zimbabwe bayan an samu yancin kai sai ya zamana akwai matsalan nan ta bako da dan kasa wanda kusan a ƙarshe da tsakiyar mulkin sa da ƙarshen mulkin sa wannan batu ne ya cinye shi duk da cewa su ma turawa fararen fata sun kwashe kusan kashi 80 na kasar noma na kasa wanda ba akan adalci suka raba kansu wayannan kasashe ba ya kwace ba ƴan uwansa kuma suka dauki wato mas'uliya ta nauyin abin da kaje ka biyu wato ma'ana Zimbabwe ta fada matsanancin kangi na tattalin arziki wanda a ƙarshe kasar Zimbabwe a matsayin umma kamar yadda kuma shi ya cinye Mugabe a matsayin shugaba to amma to yabon gwanin da kamar da na faɗa ya zama dole Mugabe ya taka rawar gani domin yayi abin da wanda bai iya yi ba kuma kyakkyawan niyyarsa ita ta bashi wato ainihin gama da duniya lafiya domin mun ga yadda turawa suka yi da shugabanni na Afirka da wasu kasashe wasu sassa na duniya wanda suka kwatanta abin da bai kai rabin na Mugabe ba amma kusan ba su gama lafiya ba wasu ma akan titi aka tsince su wasu kuma wato kisan gulakanci aka musu aka kore su wasu ga sunan dai da dama to saboda haka wannan tafiya mutuwa ta Mugabe abin takaici ne kuma abin bakin ciki ne ga ƴan Afirka domin an rasa wato ainihin babban gurzo giwa ta fadi kuma muna fatan Allah ya ba mu shugabanni masu kishin kasa masu san al'ummar su da za su jajirce a wajen kare al'ummar su wato a kasashen Afirka musamman a Najeriya da kuma arewacin Najeriya da a halin yanzu ke fama da matsala ta rashin jagoranci din
daga ƙarshe sai dan jarida mai zaman kansa Bashir Baba
to Robert Mugabe wani dan kishin kasa ne wanda ya jagoranci gwagwarmaya ta kwato ma kasarsa yanci daga wajen ƴan mulkawo bayan kuma da ya jagoranci wannan gwagwarmaya Allah ya tabbatar da yanci ya samu sai Robert Mugabe da ya zama shugaban kasa ya ci gaba da wato jajircewa wajen tabbatar da cewa turawan nan ba su yi shiga burtu suka dawo suka ci gaba da yi wa kasarsa a kisin sina irin wanda aka saba ganin suna yawa sauran kasashen Afirka da suka mulka ba wato abin da ake kira neo-colonialism bai yadda aka yi wa kasarsa katsalandan ba wannan dalili yasa turawa suka dauki karan tsana suka aza masa kafin rasuwarsa babu irin ta'asar da bai gani ba inda turawa suka dinga amfani da ƴan kasarsa suna gallaza masa har dai sai da suka raba shi da mulkin nan kuma tabbataccen al'amari ne cewa daga yanzu kasar Zimbabwe ba za ta sake zama kamar da ba wato tun daga lokacin da aka raba shi da mulkin kasar yan Zimbabwe za su shiga bege sa
Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to a gaida Madina Dauda masu sauraro kada kuma ku matsa kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogo a nan Washington na cewa karfe 4 na yamma da minti 45 ga shirinmu na gaba
Assalamu alaikum masu saurare barkanku da saki saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa kamar yadda aka saba ga gogon naku Elhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa
shugaba Buhari karo na biyu da gwamnoni 27 sun cika kwana 100 kan mulki mai malabu ne shine gwamnan Yobe
ayyuka na ci gaba da muka alƙawari muna iya kokarin mu ga cewar mun iya kokarin mu mun cika alƙawura
yan Najeriya sun kona wasu ofisoshin MTN da kasuwar Shoprite don nuna matukar fusata da kashe yan Najeriya a Afirka ta kudu don kin jini
importance to my lord there are 7223 drugs among which about
Nan shugaban hukumar hadarar kasuwanci da jiragen ruwa ne Hassan Bello ke cewa akwai fiye da manyan motoci 7000 a Fataskum don haka kafa tashar hutawar manyan motoci a garin zai kawo riba
kuma ba wai zo da sai turololi ba ko kai kana da karamin mota kar ya ta zango ka zanna ka huta
ma'aikatan hukumar kula da yan sanda sun yi zanga zanga da zargin babban sufetu Muhammadu Adamu ya kwace musu aikin daukar yan sanda 10,000 Nasira da Mai Likaya murar Amurka daga Abuja Najeriya
To yanzu bari mu shiga zauren jawabai daga dattawa. Yau dattawan da za su saki yi ma ƴan arewacin Najeriya jawabai su ne Sheikh Muhammad Yunus Almadani daga Kaduna da Rabaran Kanan Bulus Sabo shi ma daga Kaduna ga Sheikh Almadani.
To bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Ishaq Yunus Muhammad daga nan Kaduna State arewacin Najeriya. Abinda nake so in fada dangane da ƴan uwa na mazauna arewacin Najeriya musulmi da krista baki daya watan abinda ya kamata mu gane shine babu mutumin da ke zaune face yana bukatar cin nasara babu mutumin da ke neman cin nasara face ci gaba daga inda yake zuwa wani bagire wanda ya wuce nashi sannan bayan haka wannan baya samuwa a lokaci guda dabi'a ta duniya da kuma sunna ta Allah a bayan kasa komai a hankali yake zuwa saboda haka yunkuri a lokaci guda kace kana buƙatar sai kaza ya faru ba a taba samun wannan ba a duniya balantana a samu a yanzu Allahumma sai ta hanyar annabawa ita ko sai idan mu'jiza ce amma dabi'a ta sunnar Allah akan yi shuka ne sannan ayi ruwa ayi fari ayi maimai sannan kuma a dawo a girbe a shanya ya bushe sannan ya amfana ga al'umma a diba a je a ci a gida to da kai ɗan uwa na bayin Allah nasara ta Allah ce na hannunsa kuma yana kawo ta ne a lokacin da yake so sannan a lokacin da ta dace sannan a lokacin da al'umma suke cikin tsananin bukatar ta so da kai ɗan uwa na baki daya abin da ke zama wajibi akan mu shine mu hada kai mu nemi wannan nasara abinda Allah ya yi mana alƙawari akai shine za mu samu wannan nasara amma idan mu bagiranta sharuɗan samun nasara ko kuma wajibin samun nasara Allah ne ke fadi a cikin Alkur'ani mai girma yace wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin tabbas ne a kaina kanmu inji ubangiji mu taimaka masu imani a duniya wannan taimakon ba na jiya ba ba shekarun jiya ba har gobe hajjibi duk al'umma suka tsaya maga ubangijin su Allah na ba su taimako sannan abu na gaba shine watan banda wannan samun taimako abu na gaba shine watan gina kasa ko raya ta ko samun cin nasara a cikin ta ba yana dogaro bane kadai akan shugabanni dukkan wanda Allah ya bashi wata hikima wani irin dabara ko wata irin dukiya to ubangiji yana buƙatar wannan kayan don ayi aiki da su wajen yada wannan al'umma to da ka zaka samu a zamanin Manzo sallallahu alaihi wasallama akwai mutumin da ke zuwa yace mazo Allah ban da abin da zan yi yace wannan mayafin naka fa yace to a sai da shi sai a bashi kayan a ce yaje ya nemo aiki sannan ɗan kasuwa na wancan bagiran na wancan zamanin sukan ba da jari ga ƙaranan ƴan kasuwa wannan ba cikin gwamnati ake yin shi ba a gefe daya shi yasa har Bukhari yayi babi babba babin alaka tsakanin manyan ƴan kasuwa da kanana sannan banda wannan haka tsakanin manoma mai karamar gona da mai babban da mai bar gona idan mai karamar gona aka noma aka samu fari ya cinye tashi sai masu manya su taimaka mai da iri su taimaka mai da abin da zai iya rayuwa da shi a wannan shekara baki idan an sake ruwan sama ya kara noma domin a wani lafiya haka iyaye mu so koya mana haka dangi mu so koya mana haka kanin mu so koya mana a dare daban-daban musamman ma dai arewacin Najeriya za ka ga mutum idan yayi noma ta bushe sai a huda kofar gida bayan gidansa dan kada matarsa ma ta sani a daga rumbun sa sai an cika da hafi dan idan mace ta gane baka da shirin a rena ka to ba za ma abarin ma ta sani ba sai an cika rumbun ka tukunna abinci sai ta ga kauta ce a miko mata duk wannan wa'insu irin kaya ne wanda da zamu aiki da su mu samu taimakon juna akan haka dan musulmai da wa'inda ba musulmai ba babu shakka da kyakkyawan tsammani ga ubangiji na zamu samu zaman lafiya zamu samu ci gaba zamu samu dagewa zamu samu gogoriyo da kasashen da ake tsammanin sun waye ko sun ci gaba lokacin da yake gida da kai dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya sai wani mutum daga wani wuri inda ba ku san shi ba sai ya toye tsuma muku baki a cikin al'amuranku kuma ya gudu ya kyale ku kai ka karye kafar dan uwanka shi kuma ya karye hannunka to gobe wa zai taimaka ma wani wajen rayuwar ƴaƴanku da iyalinku to da kai uwa ya kamata mu zama masu hankali ya kamata mu zama masu basira ya kamata mu zama masu kawo dauki ga junanmu bawan Allah kai ne dukiya wace Allah ya ware ka ya baka dukiyar abin noma to ka tausaya ma dan uwanka mai dukiyar abin kiwo abin kiwo ba zai rayu ba sai da abinci ha kuma kai ne abinci ba za ka iya rayuwa ba kai ba kanka sai da kashin dabbobin nan domin kashin nasu shine kayan sinadarin shukarka ya bawan Allah kai tunani ka tunano iyayenka ka tunano danginka ka tunano kakanninka wanda suke da gudunmuwa da suka bada gaya wajen haɓaka ƙasar Hausa wajen haɓaka Najeriya wajen haɓaka arewaci musamman mun kai lokacin da ba ma neman shawar daga waje mu ne muke nomawa mu muke kiwo sai dai mu ɗauka mu kai wajen kuma mu taɓa talaucin nama ba mu a wurinmu sannan kayayyakinmu da muke nomawa duddin ƙasar Hausa ya san muna da kirigar da muke yi da ala guda ta gada saboda sai dai mu diba mu je mu kai waje yau duk waɗannan abubuwan babu to me ya kawo su ya kamata mu iya zama mu tambayi junanmu wai da iyayenmu suke kaza me suke yi ne mu kuma wannan abin ba za mu iya shi a yanzu ba idan har za mu iya yi to waye hana mu ko dai ya zama wanda ya hana mun dan cikinmu ne shi ko wannan hanawa da ya mana ta wannan hanawan ne yake rayuwa ya ci abinci da jininmu ko kuma ya zama a'a ba dan cikinmu bane daga waje aka turo shi amma bai iya shigowa sai ya dauki dan cikinmu ya aiki da shi idan ya dauki dan cikinmu ta wannan bangaren ne yake iya samun dama ya rayu rayuwar da yake so bai cikinmu amma yana tatsar jininmu yana sha bayan Allah mu zama masu hankali mana mu zama masu kima mana a wajen Allah mu zama masu kaice mana mu zama masu tausayi mana mu zama masu tawakkali mana mu zama masu tunanin abin da ya wuce na baya bayan Allah duk wanda yake 50 fa a yanzu ya san jiya ya kuma san yau mai take haifarwa sannan kuma a yau ne zai yi hasashen abin da ke zuwa gobe a gaskiya idan muka dore a haka na kwanmu ko kadarmu ba za ta iya haifawa dan tsako mai ido ba idan ko mun kasa wannan to mu za mu ta wahala mai ta wahala mai ta wahala wahalar da in mun sha a ciki babu lada ko ba za mu taba kaiwa zuwa ga bakin gaci ba dan za mu samu cin nasara bayan Allah banda wa'innan kungiyoyi guda biyu manoma da kuma ainihin makiyaya amma da kungiyoyi da yawa a Najeriya ko ina idan muka ambaci Najeriya muna nufin ko ina a cikin ta bayan Allah mu zo masu hankali a tunaninmu bayan Allah rikici da ta da kayar baya da tunanin nuna mu al'umma ni ne wane ba zai kai mu ko ina ba dan nake so in dakata zuwa dan wani lokaci nan gaba idan Allah ta'ala ya kara bani ikon dawowa da fatan Allah ta'ala ya albarkaci wannan gidan rediyo mai albarka kuma ya sanya mu wa'innan masu aiki istikama ya kuma sanya mu komo su gidan aljanna Allah ta'ala nake roƙo ya taimake mu ya sanya mu a gidan aljanna baki da ya gafarta mu iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu da suke mana hidima wajen dora mu akan titin zama mutane a duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
shi ma rabarin sabu ya ce
jama'a mutanen arewacin Najeriya ina yin sallama zuwa gare ku duka mai suna rabarin kanan bulus bi sabu daga ikardasis muna godiya ga Allah domin samun wannan darasi da ake tare da mu a matsayin dattawan arewa ya kamata mu ba da shawara ga lokacin nan da ake ciki muna roƙon ƴan siyasa cewa Allah mulki ne Allah ne muna roƙon su wajen matasa da kada a nemi alallatin ma matasan mu waɗanda za su taimake su su kuma taimaki rayuwarsu da ƴaƴa masu zuwa na biyu ina ƙara roƙo ga shugabanni na addini mu zama masu huduba ga jama'ar mu da muke wa shugabanci a kuma zauna lafiya da kowa da kowa kamar yadda muke faɗi tsakanin manoma da makiyaya a cigaba da ƙara zaman lafiya da kwanciyar hankali. Kada tashi hankali ya jawo mana abin da zai kawo mana rudani a tsakaninmu. Mu kuma cigaba da ba junanmu mutunci. Tsakanin addinai na san an sami roba masu sosai wajen zaman lafiya, muna roƙuwa ƙara zaman lafiya musamman a yankunanmu. Mu cigaba da zama lafiya da junanmu, uwa ɗaya uba ɗaya. Wannan abin zai taimake mu sosai. Sannan kuma ina kira da a taimaki al'umma, a biya mutane bukatu akan abubuwan da aka sa gaba. Mu ku ƴan siyasa, a taimaki jama'a, wanda zai kawo ci gaba da kuma rayuwar al'umma. Muna godiya kwarai da irin kiran da muke yi da kuma ji da kuke yi kuma da aikatawa. Sannan muna roƙo a samu haɗin kai tsakanin dukkan al'umma, kowa ya girmama kowa, kowa ya yiwa kowa ladabi. Wannan zai ba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya, musamman a arewacin Najeriya. Ya ku shugabanni mulkin nan, ku tuna inuwa ce ta Ubangiji, ni'ima ce kuma ta Allah. Ku yi adalci wa talakawa. Duk gidan da ake ci ana sha, ana su da hannu ana cewa alhamdulillahi, gidan zai ci gaba. Haka masu mulki, idan dai a lokacin mulkinka jama'a na cewa sun gode, mulkin zai ci gaba, za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. To a yi kokari a yi wannan don ƙasarmu ta ƙara bunƙasa. Kuma ina kira ga dukkanmu jama'a, mu dawo da zumunci, mu dawo da haɗa kai, mu dawo da zamantakewa irin wanda yake iyayenmu da kakanni sun yi a baya, wanda ya kawo musu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Alhamdulillah, na gode. Rabaran kanan Bulus D. Sabo daga Kubau Lokar Gamman, Unguwar Asabe, na gode.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To madalla, yanzu kuma sai labaran wasanni amma a takaice.
Wasanni a takaice.
Shahararren tsohon dan wasan kwallon kasar Kamaru da kungiyar Barcelona Samuel Eto'o ya bayyana alamun yin murabus da gabuga wasa bayan kwashe tsawon shekaru 22 yana taka leda. Eto'o, wanda ya taba lashe lambar gwarzon dan kwallon Afrika har sau hudu, ya wallafa a shafinsa na Instagram cewa wannan shine karshe domin tunkarar wani sabon babi na rayuwa. Dan wasan wanda ya kafa tarihin zurawa kasarsa ta Kamaru kwallaye fiye da kowanne dan wasa tare da kwallaye 56 a cikin wasanni 118, ya kuma dan taba zama na dan lokaci a kungiyar Chelsea ta kasar Ingila. Eto ya soma taka leda ne a kungiyar Real Madrid, yana dan shekaru 16 a shekara ta 1996, to amma ya buga mata wasanni uku ne kacal kafin ta bayar da shi aro ga kungiyoyin Leganes da Espanyol da kuma Mallorca. Bayan komawar dindindin da ya yi a kungiyar ta Mallorca a shekara ta 2000, Eto ya zura mata kwallaye 54 a cikin wasanni 133, lamarin da ya haskaka taurarinsa har kungiyar Barcelona ta saye shi a shekara ta 2004, inda ya sami lashe gasar La Liga har sau uku da kofin zakarun Turai sau biyu. Kasashen Angola da Togo sun soma da nasara a fafutukar neman shiga gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta shekara ta 2022 a wasannin farko na neman tikitin gasar da suka buga a yau. Angola dai ta yi nasarar doke Gambia ne da ci ɗaya da nema, yayin da ita kuma kasar Togo ta yi kunnen doki a can kasar Comoros a wasanninsu na farko, inda kuma za a biya bashin wasannin a ranar Talata mai zuwa. Sakamakon wasannin dai ya daɗa matsa ƙasashen biyu ya zuwa zagaye na biyu na wasannin neman gurbi na gasar ta shekara ta 2022 da za a gudanar a Qatar. Kungiyar kwallon kafar Barcelona ta kasar Spain ta ce ba za ta koma wani yunkuri ba na sake sayen tsohon dan wasanta Neymar a kasuwar cefanen 'yan wasa ta watan Janairu mai zuwa. Barcelona dai ta ɗauki tsawon lokaci tana fafutukar neman sayen tsohon dan wasan nata, wanda ya koma kungiyar PSG ta kasar Faransa a shekara ta 2017 akan kuɗi fam miliyan 200. To amma har yanzu an kasa cimma daidaito a tsakanin kungiyoyin biyu. Shugaban kungiyar ta Barcelona Josep Maria Bartomeu ya ce kungiyar ba ta da niyyar ci gaba da zawarcin nema, kuma tuni da kungiyar ma ta tsara tare da daidaita 'yan wasanta. Ya kara da cewa dama ba su da tsarin sayan dan wasan, illa dai wata dama ce da kasuwa ta bayar suka so su yi amfani da ita. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
A gaida Murtala Faruk Sanyin na. To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu, za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai Dan Brown da ya hada shirin ya kuma gabatar da shi, da injiniyan mu na yau Keith Holmes. Ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.